sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an gune lafiya. Madina Dahiru Mishanu ce tare da Zahra Aminu Fage. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a 16 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga kanun labaran duniya.
Da alama dai hauhawar annobar COVID-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatuwa a bangaren duniya dake arewa da Ekwito yana kan faruwa. China ta gargadi kasar Canada da kada ta bada mafakar siyasa ga masu zanga-zangan neman demokradiya a Hong Kong. Wasu manyan masu kalubalantar shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara su biyu sun ce sun kauracewa zaben wannan watan kuma suna kira ga magoya bayan su da su hana zaben.
Kanun labaran duniyar kenan. To a cikin shirin za ku ji yadda kafa kwamitin da majalisar wakilai a Najeriya ta yi domin yiwuwar yiwa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima ke ta janyo cece-kuce daga bangarori daban-daban.
An nada kwamiti na masana su duba wannan abin da aka yi, su fito da tsarin mulkin da ya fi dacewa da al'umma wanda ta fi karɓa wajen al'umma. Sannan ayi referendum.
Yau ce ranar abinci ta duniya, kuma za ku ji abubuwan da ke janyo barazana ga samar da isasshen abinci a ƙasashenmu.
Ka ambaliya ruwa wurare da dama inda ruwa ya shafe abincin da inda ake noman rani da inda aka yi kuma noman na damana.
A ƙarshe za ku ji shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labarin duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Da alama dai hauhawar annobar COVID-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatuwa a bangaren duniya dake arewa da Ekwito yana kan faruwa. Yanzu a kowace rana ana samun waɗanda suka kamu da cutar 330 a duniya, yayin da yankunan Turai da Amurka suke fuskantar hauhawa bai tada hankali. A Amurka, babban masanin cututtuka masu yaduwa a ƙasar ya shaidawa Amurkawa cewa su sake tunani game da shirye-shiryensu na bikin cika ciki da ake kira Thanksgiving a ƙarshen watan Nuwamba, lokacin da mutane da yawa bisa al'ada suke tafiye-tafiye ta cibiyoyin jigila kamar tashoshin bus da tashar jirgin ƙasa da filayen jiragen sama don kasancewa tare da danginsu. Idan kana da 'yan uwa masu rauni, tsofaffi ko mutanen da ke cikin mawuyacin hali, ya kamata ku yi la'akari da ko ya kamata ku yi hakan a yanzu. Abinda Fauci ya faɗa wa tashar talabijin ta ABC News kenan, ya baiwa al'umma shawara da ya kamata watakila su jinkirta shirye-shiryen kuma kawai su jira har sai an shawo kan annobar. China ta gargadi kasar Canada da kada ta bada mafakar siyasa ga masu zanga-zangan neman demokradiya a Hong Kong. Tana mai lakabta su da masu aikata muggan laifuka tare da cewa matakin zai haifar da katsalandan a harkokin cikin gida na China. Jakadan China a Canada, Sun Puyi, ya faɗa a jiya Alhamis cewa idan har Canada ta damu da gaske game da batun kwanciyar hankali da ci gaba a Hong Kong, kuma da gaske ta damu da koshin lafiya da tsaron waɗanda ke ɗauke da fasfot ɗin Canada su wajen 300 a Hong Kong, da kuma adadi mai yawa na kamfanonin Canada da ke aiki a yankin da ke ƙarƙashin shugabanci na musamman a Hong Kong. To ya kamata ku goyi bayan waɗannan matakai na yaƙi da laifukan ta'addanci. Ministan harkokin wajen Canada, Francois Philippe Champagne, ya kira kalaman na son da cewa sam-sam ba za a yarda da shi ba, kuma mai tayar da hankali ne. Na umarci sashen harkokin duniya da ya kira jakadan domin ya bayyana masa ƙararrawa cewa Canada a kodayaushe za ta tashi tsaye don kare haƙƙin ɗan adam da na 'yan ƙasarta a duk duniya baki ɗaya, inji Champagne a wata sanarwa da kafofin yaɗa labarai na ƙasar suka wallafa. Wasu manyan masu kalubalantar shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara su biyu sun ce sun kauracewa zaben wannan watan kuma suna kira ga magoya bayan su da su hana zaben. Sanarwar ta jiya Alhamis da tsohon shugaban kasar Henry Konan Badi da kuma tsohon Prime Minister Pascal Affi N'Guessan suka bayar ita ce ta baya-bayan nan ta nuna rashin amincewa da yunkurin Ouattara na neman wa'adi na uku a zaben na ranar 31 ga watan nan na Oktoba. Affi N'Guessan ya ce shi da Badi suna gayyatar magoya bayan su a duk fadin kasar don toshe wannan juyin mulkin da shugaba Ouattara ke shirin yi don hana gudanar da dukkan ayyukan da ke da nasaba da zaben da kuma yin kira ga kauracewa duk wata karfa-karfan siyasa domin samun mafita karbabbiya. Affi N'Guessan da Badi sun kuma zargi jam'iyyar Republican mai mulki da yin kutse a tsare-tsaren zaben kasar sun ce sun yarda da zanga-zangar da ke gudana cewa Ouattara mai neman wa'adi na uku ya sabawa kundin tsarin mulki.
To a gaida Zahra Aminu Fage wadda za ta sake dawowa da karshen labarin duniyar a nan gaba kaɗan. A Najeriya majalisar wakilai ta kaddamar da kwamitin mutum 54 domin duba tsarin mulkin ƙasa na 1999 kamar yadda aka gyara a ƙarshen jagorancin mataimakin kakakin majalisar wakilai Ahmed Idris. Wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Majalisar wakilai ta kaddamar da wannan kwamiti din ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya masu kashi amin yi wa kundin tsarin mulkin kasa kwaskwari ma. Majalisar ta yi ikirarin cewa kasa tana cikin yakin neman tsira saboda tana fama da dimbin matsaloli a daidai lokacin kaddamar da kwamitin wanda zai sake duba kundin tsarin mulki na 1999 kamar yadda aka gyara. Daya cikin 'ya'yan kwamitin ne wakiltar kwaryar Zaria Abbas Tajuddin ya yi karin haske.
A wannan karni da muke ciki wannan kwamiti muna da kyakkyawan tunanin za ta duba muhimman sashi-sashi na tsarin kundin tsarin mulki musamman wajajen da ake ganin akwai kalubale ko kuwa wanda ya kamata a gyara da a ƙara inganta mulki a ƙasar nan. Wasu daga ciki su ne kamar son dama a dawo da ƙarfin judiciary na kotuntuka na jiha su ma a ba su cin kashin kansu saboda yin haka shi zai dan kare inganta demokradiyya a matakin jiha.
Shina dan majalisa ne yake tare da Nobon Kure da Kibiya daga jihar Kano Kabiru Alhassan ya kara mana haske akan manufar kafa kwamitin.
Abubuwan kowanne yana da nasa tasiri din sai babban al'amari kuma wanda shi duk lokacin da aka kawo shi a neman gano tsarin mulki sai an kai ruwan rana shine na kirkiro jihohi saboda wannan ma kowace shiya za ta so a ce an bata kuma kowa zai nemi a ce shi garinsa aka biya.
Dudu kokarin da 'yan majalisa suka ce za su yi wajen gyaran gibban da ke cikin kundin tsarin mulkin daya cikin shugabannin jam'iyyun kasar Salamu Bello wanda shi ne shugaban jam'iyyar PRP ya yi tsokaci a kan wannan aiki.
Tun zuwa abin da za a yi an yi baya wanda aka yi da shi daga baya ina yake. Mu a namun tsarin mulki na gaya mu zan baki kofi na constitution na tsarin mulki ki karanta. So gaskiya ni a wannan dai ina goyon bayan nan ne elders forum. We are for true federalism. An rubuta a gyara amma ba a gyaran ba. A tun da akwai abin da aka shawari da aka bayar da dama suna nan an iji. An nada committee nan masana su duba wannan abin da aka yi su fito da tsarin mulkin da ya fi dacewa da al'umma wanda tafi karbawa wajen al'umma sannan ayi referendum.
Wannan kwamiti mai dauke da mutum 54 a bangaren majalisar wakilai zai haɗe da mutum 56 daga majalisar dattawa domin gyara kundin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Zahra Aminu Fage ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wasu mata biyu Iraniyawa mabiya addinin Baha'i za su fara zaman gidan yari da ke gabashin kasar saboda yanke musu hukuncin da aka yi saboda gudanar da addinin su cikin lumana bayan da hukumomi suka yi biris da roƙon a bar su saboda yiwuwar kamuwa da cutar korona a kurkukun a cewar wata majiya da take magana da wakilin Farsi na muryar Amurka a wata hira da aka yi da ita ranar 30 da ta gabata daga Iran. Iran. Majiyar ta ce Arizo Bahamadi da Banafshi Mukhtari da kansu sun kai kansu gidan yarin a Birjan kwana daya kafin lokacin zuwan su. Mata biyu din sun kasance daga cikin rukunin yan addinin Baha'i 8 daga yankin da suka samu sammaci a ranar 28 ga watan Satumba don su isa zuwa gidan yarin kafin 10 ga watan Oktoba. Da wani makami mai linzami mai iya tashi daga wata nahiya zuwa wata wanda aka bayyana a faretin soja a makon da ya gabata, an tsara shi ne da niyyar yafi karfin makaman kariya na Amurka, a cewar masu sharhi kan sha'anin tsaro. Wani ci gaba ne da ka iya tursasawa Amurka ta ƙara sabbin makaman kariya masu tsada. Babban makamin na ICBM wanda shine mafi girma da Koriya ta Arewa ta taba dudawa, mai yiwuwa shine sabon muhimmin makamin wanda shugaban kasar Kim Jong-un ya yi alkawarin sa a farkon shekara. Ba a yi gwajin wannan makami mai linzami ba, kuma ba a san iya nisan da zai kai idan an harba shi ba, amma Koriya ta Arewa ta bada bukatar makamin zai iya tafiya mai nisa. Ta riga ta gwada makamin ICBM a shekarar 2017 wanda zai iya isa ko ina cikin nahiyar Amurka. A maimakon haka, badazarta sun ce Koriya ta Arewa na iya kokarin nuna cewa za ta iya dora makaman nukiliya masu yawa akan kowane makaman ICBM guda daya, wanda hakan yasa ya zama mai wahala da tsada sosai ga tsarin tsaron makamai masu linzami na Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yau 16 ga watan Oktoba ake bikin tunawa da ranar abinci ta duniya, wacce Majalisar Dinkin Duniya ta ware da nufin tunatar da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu akan maganar samar da isasshen abinci domin al'ummomin da ke cikin yanayin bukata. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumini Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kullo da hanyoyin tunkarar karancin abinci a sassan duniya shine makasudin wannan rana ta 16 ga watan Oktoba, wacce ta samo asali daga ranar kahuwar hukumar FAO mai ayyukan samar da wadatar cimaka a 1945. A nan Niger, kungiyar Alternative Espace Citoyen na gaba-gaba wajen wannan fafutuka. Ga abinda magatakarranta Musa Cangari ke cewa,
sanin kowa ne kasashenmu kasashe ne inda mutane suna fama da matsalan karancin abinci. Kenan a wannan rana ake dama ne gare mu, musamman mu kungiyoyi da hukumomi ma, ya ka a yi tunani bisa kakane wani irin ayyuka ne kamata a yi domin a samar da abinci wadatacce, ingantacce, mai gina jiki, wanda samun shi ba zai bada wahala ba ga mutane.
A cewar Majalisar Dinkin Duniya, yawan masu fama da karancin abinci ya haura miliyan 690 a bana sanadiyar annobar corona da ake fama da ita. Lamarin da idan ba a dauki mataki ba zai janyo karuwar mayunwata daga miliyan 83 zuwa miliyan 132 a duniya. Lawali Abubakar wani magidanci ne a birnin Yamai.
Ita wannan corona talaka ko bat kama shi ya kowa jin radadinta, ta hana ka je wurin da ya kamata ka je, kai kasuwan ji ko kuma kai wani aiki, shine bai da abincin in ba ya hito ba, bai da na yau, bai da na gobe, sai ya hito. Allah ya tuba su masu hali in an shekara 2000 da corona su hankalin su kwancike, tunda su suna da cimaka har wanda jikokin su zaka ci, kuma suna da hali wanda jikokin su zaka ci.
A ra'ayin wani dan siyasa Sumaila Ahmadu, baya ga batun COVID-19, matsalar tsaro a kasashe masu tasowa ita ma wata matsala ce ta daban da ke jefa jama'a cikin yanayin karancin abinci.
Dauki misali yankin arewacin Najeriya yau, inda ake a shekarun jiya yan Boko Haram suka tahi cikin gonakin mutane suka kashe fiye da mutum 20 da wani abu wanda suka je tattaro dan abincin da ruwa ya bar musu. Sannan ga ambaliyar ruwa wurare da dama inda ruwa ya shafe abincin da inda ake noman rani da inda aka yi kuma noman na damana.
Musa Cangari na ganin ya zama wajibi hukumomi su dauki matakan da za su bada damar bunƙasa noma da kiwo domin ita kadai ce mafitar matsalar karancin abinci.
Mu da kanmu a nan Nijar muna da halin mu samu abinci wadatacce wanda za mu ci mu koshi, har ma daga ciki a samu wanda aka saida kuma a da sadan abiya sauran sauran bukatu. Amma a yau in ka duba a cikin birane ka a cikin kauyuka misalan na harko na mutane da dama shine kaka za su samu abincin da za su ci da bakin su.
Da yake jawabi a madadin babban daraktan hukumar FAO, karamin minista mai kula da ayyukan bunƙasa noma da kiwo a jamhuriyar Nijar Algonki ya yi kira ga daukacin ma'aikata su zagi ne dan tse dan ganin watan wata rana an kai ga cimma gurin nan na kawo ƙarshen matsalar yunwa a duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To kuna sauraron labarin ne akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu bari mu je ga Mahmud Lalo domin sauraron shirin sa na duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Rahotanni daga wasu manyan biranen Amurka 14 na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta ƙaru tun bayan da aka shiga ƙangin annobar COVID-19 kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar. A cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako, za mu duba yadda cutar ta COVID-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta. Sunana Mahmud Lalo.
Kowa yakan ce, wai me yasa mutum ba zai haƙura da zaman aure ba? Wannan wata ɗabi'a ce da ke yawan faruwa. A ƙarshe dai ya kai manzilin nake ji, idan ban bar auren ba zan mutu cikin shekara guda. Saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina, ko kuma yanayi na tsananin wahala da nake ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka.
Wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalilai na tsaro, wacce kuma ta samu kubuta daga matsalar cin zarafi a wata hira da aka yi da ita ta Skype. Amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan, saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da 'yan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan haɗari. Amma yanzu da ake fama da COVID-19, yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsa a gida ya zama abu mai matukar wuya. Amanda Katz jami'a ce a wata gamayyar kungiyoyin Yahudawa masu yaƙi da matsalar cin zarafi ga abin da take cewa a wata hira da aka yi da ita ta Skype.
We see more
muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19, suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. Saboda haka sai kaga suna hana mutum fita daga gida, idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba saboda kana dauke da COVID-19, ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki daya.
Thomas Mannion, director a cibiyar kula da iyali a karamar hukumar Montgomery, ya zayyana nau'ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje.
What we've noticed is
abinda muka fahimta shine muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri daya, amma lamarin na da matukar muni da hadari. Batutuwa da suka shafi makure mutane da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai, mun ga karuwar iri-irin waɗannan korafe-korafe.
Akalla birane 14 a Amurka sun ga karuwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban, a cewar masu bincike irin su Emily Leslie, wacce har ila yau ƙwararriya ce a fannin tattalin arziki a Jami'ar Brigham Young, kamar yadda gidan talabijin na ABC da na APTN suka nuna.
Mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020, muka kwatanta da na bara. Karuwan ya kai kashi 7.5 cikin 100 a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu. Mun gano cewa adadin ya karu a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban, haka zalika a tsakanin masu ƙarfi da marasa ƙarfi ma. Sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata.
To abin da ya fi damun masu shigar da ƙara shine mutanen da abin ya shafa, musamman yara, ba sa iya neman a kai musu ɗauki. Debbie Feinstein jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafinsu a ƙaramar hukumar ta Montgomery.
Kananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu.
To amma duk da haka akwai damar samun taimako saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki. Za kuma su iya neman kariya daga hukumomi. Sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su DoWIS da ake samu a yanar gizo. Natalie Jami'a ce a ƙungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira DoWIS, ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta Skype.
Muna aiki akan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya. Idan suka ga hankalin abokan zamansu ya tashi, fishewa daga ɗakin dafa abinci na da muhimmanci, saboda nan akwai makamai.
To wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar ta cin zarafi, amma abin na buƙatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya gujewa matsalar. A cewar wacce ta kubuta daga matsalar ta cin zarafi, wacce ta kuma nemi a sake sunanta, cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu.
These situations have a way of destroying.
Wannan lamari yana da hanyar halaka mutum. Zai cusa maka kwankwanto a kanka. Abinda zan ce mutum ya bi abin a hankali. Kada ka yi tunani akwai matsala ta tare da kai. Idan ka gujewa matsalar cin zarafi tsawon watanni uku, ka ga baka jin daɗi. Har yanzu ni kaina ina kan farfadowa ne.
Masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan mako. Sai kuma wani karin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Veronica Balderas Iglesias, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To a gaidan Mahmud Lalo. Ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum. Ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Sakon mu na farko ya fito ne daga Shehu Adamar Jau, yace zanga-zanga neman gwamnati ta kawo ƙarshen matsalar tsaron da yankin mu na arewa ke fama da shi da dumbin matasan yankin mu ke yi. Hakan yana da kyau. Kata dai kawai shine ayi cikin lumana ba tare da ƙoƙarin tsallake shingen doka ba. Sakon na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Adamu Malam Maduri da Rabi'u Dakon Dunari da Umar Babanya ya sabon gida a jihar Jigawa. Suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku ba mu dama mu kira ga 'yan uwanmu matasa na arewacin Najeriya da ya kamata su kauce wa dukkanin wata zanga-zangar da al'ummar wani yanki suke yi domin biyan buƙatar kansu. Ya kamata mu ma mu haɗa kanmu wajen kira ga gwamnati da ta tashi tsaye don kawo ƙarshen garkuwa da mutane 'yan ta'addan ɓarayin shanu da ma Boko Haram a yankinmu, ba wai mu zama 'yan amshin shata ba. Sako daga Alimadu Adamu Baga garkuwar ƙungiyar muryar Talaka ya ce salamu muryar Amurka, Allah ka sa mayar da al'ummar garin Baga da mai girma gwamnan jihar Borno ta zamo komawa ce mai ɗorewa. Ya Allah ka tona asirin duk wani mai yin zagon ƙasa ga zaman lafiyar garin, koma wane ne shi. Da fatan mu ma al'ummar yankin za mu ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai don tabbatar da zaman lafiya. Shi kuma sakon Musa Hadaran Asuba da Magaram ya ce fatan alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan sashen Hausa da fatan kudanan lafiya. Muna kira ga hukumar ƙasar Najeriya cewa gaskiya rufe hanyar jihar Borno da damatarin jihar Yobe da aka yi wannan babban matsala ce, duba da yadda mutane ke bin wannan hanya a kowace rana. Domin hanya ɗaya ce guda tilo, don haka ya kamata a samo bakin zaren warware wannan matsalar. Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman Taka Lafiya da injiniya Isa Sadam. Suka ce muna taya matan karkara murna ganin ranarsu da aka gudanar, da fatan komai za su ƙarfafa wa matan da 'yan matan karkara gwiwa wajen ganin sun cimma burinsu na rayuwa a daidai wannan lokaci da ake fama da annobar corona. To mun gode, sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email, wato hausa-service@voanews.com.
Bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
A yanzu haka ƙasar Peru tana ba wa baƙi damar zuwa wuraren tarihi 17 da wuraren yawon buɗe ido bayan rufewarsu na tsawon watanni don hana yaduwar cutar corona. A lokacin da yake magana a wurin binciken kayan tarihi na Pachacamac da ke Lima a jiya Alhamis, ministan al'adu na Peru Alejandro Nira ya ce masu ziyarar wuraren za su bi ƙa'idoji, ciki har da saka takunkumin rufe fuska da kuma ɗaukan matakan ba da tazara. Hukumomi sun ce wasu ɓangarori tara za su buɗe a ƙarshen watan nan, kuma a hankali za a fara buɗe wasu da dama a cikin watan Nuwamba. Da alama dai hauhawar annobar COVID-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatowa a ɓangaren duniya da ke arewa da Equator yana kan faruwa. Yanzu a kowace rana ana samun waɗanda suka kamu da cutar 330,000 a duniya, yayin da yankunan Turai da Amurka suke fuskantar hauhawa bai tada hankali. China ta gargaɗi ƙasar Canada da kada ta bada mafakar siyasa ga masu zanga-zangar neman demokradiyya a Hong Kong. Tana mai laƙabta su da masu aikata muggan laifuka, tare da cewa matakin zai haifar da katsalandan a harkokin cikin gida na China. Jakadan China a Canada Sun Huiwe ya faɗa a jiya Alhamis cewa idan har Canada ta damu da gaske game da batun kwanciyar hankali da ci gaba a Hong Kong, to ya kamata goyi bayan waɗannan matakai na yaƙi da laifukan ta'addanci.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Zahra Aminu Fage wadda ta taya na gabatarwa, sai kuma Julie Levis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu nake cewa mutara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.